بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وانا زماني wanda kuma yi shi amma kafin a shiga abin da ya haɗa malam waje a kai bukatar a san ba su yin zama a cikin watan Septemba na wannan shekara da muke ciki shekara 2025 gwamnatin jihar Kano ta karɓi ƙorafe-ƙorafe daga ƙungiyoyi daban-daban na musulmi dangane da wasu maganganu da sun kai da awar sun ji su daga wajen malam lawal turai wanda sun yi da awar waɗannan maganganu an yi su ne bisa janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke ganin waɗannan maganganu fadinci ne da shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da gwamnati ta karɓi waɗannan ƙorafe-ƙorafe kasancewar sha'ani ne na ilimi al'amari ne na malamai gwamnati ta tura wa majalisar shura domin ta zauna ta bi da'awoyin nan ta tantance su sannan abin da ya bayyana a gabanta ta nemi shi malam lawan turayen domin jin ta bakinsa a kan waɗannan matsaloli. Kwamitin shura ya zauna ya bi dukkan waɗannan da'awoyi da aka samu an sami ƙorafe-ƙorafe masu yawa amma majalisar shura ta kafa kwamiti wanda zai bi da'awoyin nan da ƙorafe-ƙorafen nan ya tantance su a ga waɗanne ne suka tabbata suka tsaye waɗanda su ne za a yi magana a kansu. Wannan kwamiti ya zauna ya tantance da'awoyin nan an sami guda huɗu waɗanda su ne aka sami cikakkun bayanai ana ganin su ne a tsaye waɗanda majalisar shura za ta nemi malam lawal turayen don jin tabakinsa a kan waɗannan matsaloli da ake da'awa a kansu. Wannan ƙaramin kwamiti na majalisar shura ya miƙa rahotonsa ga babban kwamiti ma'ana ƙarfi majalisar da shura wanda bisa shura bayan karɓar wannan rahoto ta sa wannan rana ta yau litinin 13 ga watan Oktoba shekara 2025 domin gayyatar shi malam lawan turayen don jin tabakinsa a kan waɗannan matsaloli waɗanda ake da'awa a kansa. Wannan shi ne maqsudin wannan rana. Jama'a a fahimta wannan zama na yanzu da muke yinsa ba zama ne na kotu ba, ba zama ne na shari'a da yanke hukunci ba, zama ne na tattaunawa wanda malamai sun haɗu a ƙarƙashin ita wannan majalisa ta shura an gayyato malam lawan domin ya ji waɗannan matsaloli da aka yi ƙorafi a kansu kuma a tafi bakinsu. Abin da ya bayyana a gaban wannan ƙaramin kwamiti shi ne abin da za a gabatar a gaban babban kwamitin shura. Kuma kwamitin shura ta ɗauki wannan rahoto ta bayar da gwamnati dangane da abin da ya bayyana. Wannan shi ne abin da ya haɗa a wannan jeji. Wannan zama yana da ƙa'idoji wanda bayan dukkanin mahalarta wannan wuri sun gabatar da kawunansu za a saurari ƙa'idoji na wannan zama kuma a fata
za a kiyaye wannan ƙa'ida. Za a kiyaye ta ba tare da sabawa. Sunana Sa'ad Shehu Kidado.
Ba ta yi.
To sunana Sa'ad Shehu Gidado, wazirin Kano, kuma shugaba na wannan majalisa ta shura ta jihar Kano.
Assalamu alaikum. Sunana na Shehu Wadasa Gaji, kuma sakataren wannan kwamiti na shura mai albarka.
Sunana Abba Adam Kogi, a ne memba na wannan kwamiti mai albarka.
Sunana Abubakar Umar Fijar Lemo Kandahar, memba a wannan kwamiti na shura.
Assalamu alaikum. Sunana Profesa Muhammad Babangida Muhammad, memba ne na wannan kwamiti na shura.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Usman Muhammad Shu'ai, na Chazin Mumbai, ni kuma object memba ne na wannan.
Sunana Habib Muhammad Alhaji, memba a wannan kwamiti. Assalamu alaikum. Suna Ibrahim Mu'azzam Salim mai bishira, memba a wannan kwamitin shura.
Da suna na Abdullahi Wais Abba Limanci, memba a wannan kwamitin.
Suna na Usman Malam Yusuf Makwalayi, memba a wannan kwamitin shura.
Mallam zai gabatar da kansa.
Assalamu alaikum. Sunana Lawan Abubakar Su'ai, babban limamin masallacin Juma'a na Tsarin da Gobage a jihar Kano.
To jama'a assalamu alaikum.
Wato shi wannan zama, wannan kwamiti mai albarka ya fitar da ka'idojin zama wanda su ake so a yi amfani har Allah mai ya gani ƙarshen wannan zama. Ka'ida ta farko shi ne bai wa wanda ake da'awa a kansa cikakkiyar damar ta yin jawabi ba tare da sa bakin kowa ba. Ka'ida ta biyu, dukkanin 'yan kwamiti suna da damar yin tambaya ko bayani. Ka'ida ta uku, babu maimaicin tambaya ko mujadala a wajen tambayoyi. Sai za a ajiye waya, dama mun sa cewa za a ajiye waya kafin a shiga wajen taro, amma yadda dubu sun karya wannan. Sai ka'ida ta biyar, malam lawan yana da ƴanci da zai zo da mutum uku, amma ba tare da sun sa baki a kan abu ba, da sun sa wani abu. Sannan donline coverage wanda su ne kayan injin da aka shimfiɗa. Kamar yau shi ne haka za a sa coverage don malam lawan ya gani, ya tabbatar da cewa wannan muryarsa ce, sannan kuma ya ji wannan da zai yi amsa ga waɗancan da'awoyi da aka yi a kansa. Wannan kwamiti kamar da mai girma waziri ya faɗa, sun karɓi an karɓi ƙorafi guda tara, sannan ƙorafi kuma guda ɗaya na kariya. To a cikin guda tara nan, kwamitin da aka kafa da hakikin ainihin da'awa a ciki sun watsar da guda biyar saboda babu mutunci, kuma aka tabbatar da guda hudu wanda su ne suka aka ba da recommendation cewa malam ya zo ya ci wani a kansu. Wannan da'awoyi da ake san malam lawan ya yi bayani a kansu shi ne na ɗaya, cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaciya da farji da farcinsa da cewa ko yanzu ka je ka gani ‘ya’yan tumaki ma ana haihuwarsu da kwalbi, kuma ‘ya’yan arna ma ana haihuwarsu da shani. Ta biyu, ƙorafin mu'jiza a cikin haihuwar manzon Allah. Na uku, ya ce manzon Allah yana da farmaka. Na huɗu, yana kwantawa a cinyar Ummu Haram tana dumba masa farfata. waɗannan su ne ƙorafe-ƙorafen da aka ga sun zo da audio evidences na waɗannan maganganun wanda kuma shi ake su mallam ya yi jawabi a kan su samarin.
Za a sasu. Sai ku sa mutum, ku sa sautu. Amma ku na tsaye na za ku iya zama ko? Ma'aikata su ɗauka mana.
Waɗannan guda uku? Duk wanda
zai zuba magana za a yi yanzu za a sa. Malam ya gani ya tabbatar maganganun sa shi ne kawai abin da za a yi.
Wannan za a sa a ciki.
Saboda tarkon ba ta da garanti. Haka. Daga shi ne ma'anar sawa ba, ƙwarfa.
Ya ba wannan kai da kace sai mun yi yasa na kawo hadisin Bukhari da yake na kawo kariya ne saboda shi ya da kuma yake yake maka kariya ne ba hadisin Bukhari a kaina ya ce je ki a kwatin garin ni Bukhari ya kama shi a wajen dace kuma duk wanda take yana da Bukhari a kai lafiya ta bace shi ya ce idan ka buka ba ta da ya ga duk da ta mana tuke to kai ka dauka shikenan in kina rayuwa kawai kana da yake kai da yake farka na kai da kuma shi ne kawo abuwa to da yake yana mana da abuwa da dama sai da shi saboda jarincin sa ya koyi wa annabi ta al'ada shi kuma yana tabbatar da ta yanzu shi zai zo ya jarinci wai lafiya za a dauki garan nan na Fatima da to da shi al'ada garin sa kai ga kula ba mu san ni ma da amma da yake inkarin gara ba amma ina inkarin abin da ya tabbata ya tabbata da kafa al'ada ya kore kama mun zala wanda da annabi sallallahu alaihi wa sallam addini shi ya abin da annabi ya koda da sunan al'ada ga rusu ya zo ne addini ne wani za a samu lada amma in wannan ba dole bane amma in wani za a samu lada haka ba dole sai ya fike ka fara kamar imamu Shafi'i a cikin al-Intifaq yana rarraba sunna yake sunna iri biyu ce akwai as-sunan shari'a akwai as-sunan adiyya akwai sunna ta shari'a abinda na ba su kansu ba sai Allah yake da annabi yayi ko annabi yayi ya zama sunna shari'a ce akwai abin da shi kuma annabi ya zo ya rubuta ne garin sunna yi ko Allah bai ce ba ya ma ana yi a garin sunna da Allah bai hada shi da yi kamar rawani rawani sunna na ba ce inda annabi ya zo ya rubuta na rawani ke da shi na gobe ce yana da shi jani ce wai ka dauka rawani dan wani ne tsakanin mutum da kafirai ya ko ka ko jani ka bari ma suna nawa
no shi ke no to ok ta ya to
kuma ranin din nan da aka ce ma dan kuma da dan zani a nan ma masu ranin hadisin sai suke wai a
ba sa wani ba sa
kuma ranin din nan da aka ce ma dan kuma da dan zani to a nan ma masu zagin hadisin sai suke wai an ce annabi yana shiga gidan mata aure dan Allah in ma an in gurbin sa ke ta sharewa yanzu da aure ba shi ne ya zama kada mu ga mata aure bai taso ba ko ballan da na magana cewa mata aure ne sai bayan da abin ya faru ne sai auren da ba baya dan da littafi da bi da yake hannu na imanin da yake shaddi sahihi muslim da al-nabi ya ne a shafa al-nabi ya ne a shafa ya hijira tana da shekara 184 yau da farsa da duniya kuma shekara 500 da wani abu ga abin da alƙali ya yake cewa dangane da cewa shin matan aure ce lokacin da abin yake faruwa ko kuma ba matan aure ba ce ya ce wa ƙaunin hudin hadisi a wani wa kanar ƙunmu a rami ta ƙuba da ta fi sani fadi da aka ce ƙunmu a rami ɗin nan mata ƙuba da ta ɗan sani ne ya ce zahiri ku an da hukuka da zo zuwa ni da ƙarin da biyu inda zahirin hadisi ne wanda ba malamai ne suka karanta da shi ba shi ya kuma ya karanta sai ya ɗauka cewa lokacin da annabi yake zuwa gidan da yana gaiduna tana da aure ya ce to kuma ba haka ba ne lakin ja a cikin hadisi na akari labarin ya zo a bayyane cikin wani hadisin ma yi bayyana mai da zalika abin da yake bayanin ba haka ba ne wa anna ubadata tazawwajaha ba'da zalika ubada din ya aure ta ne bayan haka amma shi ana lokacin da zai bada labari ta riga ta yi aure to sai ke bada labarin a yanzu ummu haramin matar ubadata dan zalike amma lokacin da annabi yake zuwa gidansu har ya kwanta akan jinyar da hakan bincika gashin ta a lokacin ba tai aure ba to idan ma a lokacin ta yi auren ta gurgurar da ke ta shayarwa ko tana da aure babu haramcin ta yi haka da gare shi
ashi kenan
ko wannan gina abu da biyu abu da guje da ba a cikin kan wannan shi kamun shi duniya da za ta duba duk da shi na ran duniya sakance ana yin haka ne dan a cikin wannan
ku tayi
to amma shi
Allah kun ta so.
Shine an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaciya da farni abin da ya yi bayan wani shine abin da mun fara tattaunawa a kansa.
Amma ya tabbatar maganarsa ce kuma haka yake.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Idan wani zai kano, sai mu da shura da kano, sauran mahayanta, ƙungwana da gari da masu ɗaukar bayani. Ko suna da sauki ne mai salama da addini, sai assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko, tambayar da aka ce an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaciya da kwalli.
Ba a yi tambaya ba. ana haihuwa sabbin kuma yayin karnama ana haihuwa su da wani wajen suna da tambaya kan wannan
alhamdulillah kamar yadda na faɗa ita wannan tambaya aka san abin da na faɗa shi ni cha ne ba a haifa annabi da waɗannan abubuwan ba ita kuma tambayar tana cewa an haifa idan ka kai da yanzu zuwa ga dalilai na kuri wannan abun
abu da Allah ya hakuri abin da nake so dan kada mu tsoro ta jama'a ai ko jana ka kai da yanzu da kamata cewa ba haka ka faɗa yanzu amsa da zaka bada sai in wani ya ce haka ka faɗa sai ka faɗa sai ka ce a'a alaiku na ga ta mai jabu da nake nufi sai mun ya ta kawo wannan alƙawari goda sai mun abinda muka yi akai
wannan shi
za a gabatar masa da wannan tambaya kuma sai mun ya gabatar masa
ya bashi dama shi
cikakken lokaci
shi an
fara wannan haka ma ai ta biyu shi amsa ta ai na uku ya amsa ta
wannan shi
ai na hudu ya amsa ta bayan wannan mambobi suna da ikon sauran
ta wannan shi
wannan shi ne abinda zaman mu farko
da na
zaman mu na bidiya muka yi
shi
da wannan shi kada ku ba da dama
wannan shi
ya kamata
sauraron jin abin da yake ka'ida da man wannan zama shi za a gabatar da tambaya kamar yadda da rubuce a cikin takardar nan waya sannan za a ba wa malam lawan dama a yi cikakken bayani a kan wannan abin da ya
kawai
shi daga nan malamai sai tambayoyi kun shi ne baya a kan wannan masala wannan kuma da ita sai a kan da
da haka masu girma ni abin da na ce shi ne ba a haifi annabi da shari ba ba a haife shi da yanke cibi ba ba a haife shi da fari ba wannan magana ba ni kaɗai na faɗe ta ba ina da magabata tun daga cikin sufaye har zuwa waɗanda ma ba sufaye ba na malaman musulunci wanda duniyar musulunci ta yarda da su kan kai dake tare da dukkanin girmamawa dukkanin wani nasi da zan karanto daga littafi za mu ba da kwabi na shafin littafin da kwabi na bangon littafin don a bibiya a gani haka ne don kuma ana bukata muna da littafin sai mu ɗauko shi ma mu miƙa sai a karanta littafi na farko da yake hannuna littafin al'alimul allama Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Haytami wanda ya rasu hijira annabi tana da shekara 974 Ibn Hajar al-Haytami sufi ne kamar yadda al-Imam al-Alusi ya tabbatar Ibn Hajar al-Haytami a wannan littafi nasa mai suna Ashrafu al-Wasa'il ila fahmi ash-shama'il juz'i na 10 ya shi a hannuna la ba ba juz ba wannan ba shine adadin juz'in ba wannan mai juz'i guda ɗaya ne to a cikin wannan littafi mai a shafi na 32 a babu ma ja'a fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo akan halittar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kasance sai yake cewa wa qad akthara an-nasu min al-akhbari wal-athari al-mawdu'a mutane sun yawaita wajen ambato na labarai da hadisan ƙarya والشديده الضعف لما سنن روني فيما يتعلق بحمله cikin abin da yake da alaka da daukar cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da mahaifiyarsa tai wa maulidihi da haihuwarsa wa radaihi da shayar da shi wa ghairiha da ma walin wannan sai ce wa lam yasihha bi zalika illa akhbarun qalila ba abin da ya inganta na wadannan labarin duka da yawa ake gaya wa mutane sai yan kadan to wannan littafi na farko kenan littafi na biyu
shine kamalul farah was sururi bi maulidi madharin nuri na Ahmad Alhaj Al-Ayyashi Sukairaj, wanda Sukairaj sufi ne dan dariqar Tijjaniya. Ga abin da yake fada a wannan littafi nasa a shafi na hudu, sai ce wa qadista Hasan Al-Afadil min ahli al-ilmi, manya-manyan malamai sun ga kyawun zikira ma warada min al-athari fi zalika, ambatan abin da yazo a bayanin maulidi, yace tanwihan bihi dan a yada shi a cikin mutane, wa tanwiran lil fahmi, kuma dan a haska fahimtar mutane da shi, sai yace wa in kana la yaqalu ba'du zalika min ba'ati sanadi, tare da yawan waɗannan sanadin su bai inganta ba, aw wada'in fi sina'ati alhadithiyya, kai ma da yawan su ƙarya ne. Wannan dan dariqar Tijjaniya ne ya tabbatar da haka. Wannan littafi na uku da yake hannuna sunansa Irshadul Talibin Najib ila ma fil maulidin nabawi min al-akazib, mawallafinsa shine Abdullah Siddiq Al-Gumari, sufi ne dan dariqa Shazaliya, kuma akan maulidi ya rubuta shi. Ga abin da yake cewa a shafi na biyu na littafin, shafi na daya zuwa shafi na biyu, yake cewa walamma kana al-kadhibu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min al-kaba'ir al-azima, yayin da ƙarya ta zamo ga annabi na daga cikin manyan zunubai munana, bittifaqil muslimi, akan haduwar dukkan musulmai, wali anna ulaika almu'allifina, kuma saboda wa'annan masu wallafa wallafe, lam yudriku kadhba tilka alahadith, basu riski ƙaryar waɗannan hadisai ba, allati jalabuha, waɗanda suka jawo su suka sa su a littattafan su, wa kathurat tirarun nasi biha, kuma mutane sun rudu da irin waɗannan hadisai, waja'alu qira'ataha, har suka maida karanta irin waɗannan hadisai, wa taganni biha, da yada su da rera su, daidanahum shine abin da yake gaban su, fi hafalatil maulidi, a filin maulidi, allati tuqamu fil biladil islamiyya, waɗanda ake yin su a garuruwan musulunci, sai ce ra'aitu, sai naga, an unabbiha alaiha, in fadakar game da irin waɗannan abubuwa, wa udahira aljanaba annabawi, kuma in tsarkake janibin annabi, min nisbatiha ilayhi, daga jingina masa su, wan nabiyyu, domin shi annabi ajallu, ya fi ƙarfi, min ayyum dahabil kazbi, a yabe shi da ƙarya, wal khurafati, da ƙage-ƙage, wa fil qur'ani karimi, domin a cikin alqur'ani mai girma, wal ahadithi sahiha, da hadisai ingantattu, ma yadullu ala azami qadarin nabi, akwai abin da ya isa ya nuna girman annabi, a'zama dilala, mafi girman dalili, wa qara'a kitabana, sai ce kama karanta littafin mu, bayan wannan yana da wani littafi mai suna fada'ilun nabi fil qur'an, fada'ilun nabi fil qur'an, sai ce tajidu ma taqarru bihi aynu, zaka samu abin da idan ta zai maka danshi in ka karanta, wa yansharahu lahu sadru, kuma zuciyarka za ta sake, wa yatma'innu bihi qalbu, kuma zuciyarka za ta samu nutsuwa, wa yatma'innu bihi qalbu kulli mu'minin, kuma zuciyar dukkan wani mu'mini za ta samu nutsuwa, muhibbin lin nabi, wanda yake nuna kauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yake cewa wa inna min kamali ta'zimihi, kuma yana daga cikin cikar girmama annabi, wa tamami mahabbatihi, da kuma cikar kaunarsa, annam fi an janibihi al-kadhiba, mu kore masa ƙarya, wa nub'id an ilsaqihi bihi, mu kore jingina masa, fali hadha, saboda haka ne katabtu hadhihi ar-risala, na rubuta wannan littafi, allati samaituha, wanda na sa masa suna irshadul talibi, shiryar da dalibi annajibi, gogagge ila ma qila, zuwa ga abin da ake fada fil maulidin nabawi, a maulidin annabi min al-akazib, na daga ƙaryace ƙaryace, wannan sufi ne ya faɗi wannan, sai yace wallahu al-mas'ul, Allah madaukakin sarki shi nake roko ai ya qabalahu wa yanfa bihi, ya karba mun wannan aiki kuma ya amfanar da mutane da shi. To da haka wannan shine dangane da shimfida ta farko game da wannan matsala, ba ni ne na fara cewa akwai ƙaryace ƙaryace cikin abubuwan da aka jingina wa annabi ba, musamman game da haihuwar sa ko sifofin sa na halitta. To sannan tuhuma ta cewar an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama da shayi, kuma an haife shi da kulli, kuma an haife shi da yankaccen cibi, wannan magana dukkanin ta ƙarya ce, kamar yadda shi wannan bawan Allah a cikin littafinsa dai har ila yau yana faɗo abubuwa na ƙarya da aka jingina wa annabi, kuma ake faɗar su a maulidi, yana cewa wa minha wa minha wa minha, daga cikinsu, sai ya zo a shafi na 12 sai ya ce wa minha, daga cikin ƙaryace-ƙaryacen da ake jingina wa annabi, annahu wulida maftunan, ana cewa wai an haife shi da shayi, sai ya ce wa hadha kadhibun, wannan magana ƙarya ce, wa inna ma katanahu jaddu Abdul Muttalib a'a katansa Abdul Muttalib shine ya masa shayi yawma sabi'i wiladati ranar 7 da haihuwarsa wannan magana tana cikin shafi na 12 a wannan littafi na Irshadul Talibi musannan maganganun sauran malaman musulunci wadanda ba su haye ba kuma wadanda duniyar ilimi ta tabbatar da ilimin su nan littafin gayatu suli ne fi qasaisir rasuli na Imam Abi Hafs Umar ibn Ali al-Ansari wanda aka fi sani da Ibn al-Mulakkin Ibn al-Mulakkin a cikin wannan littafi a shafi na 301 yace wa rawa Anas marfu'an Anas dan Malik ya rawaito kai tsaye zuwa ga jinginawa ga Annabi cewa Annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam min karamati yana daga karamata shi yasa za a ji a cikin karatu nake yawan cewa karama wasu suna ganin a ce mu'jiza amma malamai suka yi idlakin kalmar karama a wajen mu'jiza to anan Anas yace Annabi ya ce kamar yadda kaidar malaman hadisi in an ce marfu'i ma'ana yana jingina shi zuwa ga Annabi wai yana daga karamata anni wulitu maktunan ni an haife ni da shayi walam yara ahadun sau'ati ba wani wanda ya taba ganin tsaraici na to al-Imam Ibn al-Mulakkin sai yace zakarahu Ibn al-Jawzi fi kitab al-Wafa'i lahu wannan hadisi Ibn al-Jawzi ya ambace shi a cikin littafin al-Wafa sai yace qala Ibn Dihya Ibn Dihya ya ce walam tu'raf illatuhu wannan hadisin da mutane suke yada shi ba su san illarsa ba wa utuqida sihhatuhu wasu ma suna ganin wai ingantacce ne sai yace wa huwa hadisun masnu'ul isnadi hadisi ne na ƙarya ba gaskiya bane sai yace yuhasabu alaihi al-muhaddisu duk malamin hadisi sai an masa hisabi illan yubayyin illatahu yawm al-qiyama in dai da ya fadi wannan hadisi bai fadi illarsa ba a ranar tashin al-qiyama sai Allah ya masa hisabi kuma zakara hasannin sai ci gaba da fadar illolin littafi na uku na malamai duk da suke kore wannan magana kan cewa an haifi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shayi ko an haife shi da yankan cibi ko an haife shi da kwalli wannan littafin da yake hannuna awashi ashirwani ne na Ibn al-Qasim al-Abadi wanda yayi shi ne akan tuhfatul muhtaj bi sharh al-minhaj na Ibn Hajar al-Haytami so yake cewa wa qad kasura ikhtilafur ruwati ar-ruwati wal hufaz haqiqa marwayta sun yi sabani da malamai gwanaye masanan ilimin hadisi wa ahlus siyari da ma'abuta sanin sira fi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam game da haihuwar annabi maktunan da shayi sai ce li annahu domin yadda lamarin yake jaa annahu wulida maktunan wai labari ya zo cewa an haifi annabi da shayi ka salafati 10 nabiyyan kamar sauran annabawa 13 da su ma ake jingina musu haka wannan magana ta farko kenan cewa annabi an haife shi da shayi wasu annabawa ma su 13 su ma an haife su da shayi magana ta biyu wa inna jibril khatanahu akwai magana kuma da take cewa malaika jibril ne wa manzo Allah shayi hina tahara qalbahu lokacin da ya zo tsaga kirjinsa a lokacin ya hada da yi masa shayi wannan magana ta biyu kenan magana ta uku wa inna abdul muttalib khatanahu kakansa abdul muttalib shi ya masa shayi yawma sabi'i ranar 7 ga haihuwarsa sai ce lakin lam yasihha fi zalika shay'un ala ma qalahu ghayru wahidin min al-hufaz sai dai ku sani duk wannan magana ba wata ta inganta kamar yadda sama da malami ɗaya cikin manyan malaman hadisi wanda duniya ta yi ta yadda da su duk suka tabbata sannan yace walam yanzuru basu kuma kalla ba li qawli al-hakim ga maganar da imam al-hakim ya faɗa imam al-hakim abu abdullahi mai saburi a cikin littafin sa mustadrak ya kawo wannan maganar yace mata zama mutawati to duk zamu zo akan bayanin me ake nufi da mutawati anan hakim ya ce hadisin ya tabbata shi kuma bawan Allah nan ya ce hadisin bai tabbata ba to shine zai faɗi bin mattanin da malamai suka mayarwa da hakim sai ce basu ma saurari maganar da hakim ya faɗa ba cewa wannan maganar wai akwai ta cewa an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam an haifi annabi da shayi yace innal ladhi tawatarat bihi riwaya tabbas abin da ruwayoyi suka yi dandazo wajen tabbatar da shi a ilmance annahu wulida maktunan wai cewa an haifi annabi da shayi sai yace wa mimman aqala fi raddihi cikin malaman da suka tsawaita magana wajen mayarwa da imamu al-hakim martani akwai al-hafiz Shamsuddin az-Zahabi yace wala li tasihi diya haka nan diya al-maqdisi yana da litabi al-mukhtara da ka shi ma yace hadisin ya inganta to duk malaman musulunci sun ce wannan maganganu ba su inganta ba sai ce bi annahu tabata indahum ta'fuhu domin ya tabbata a wajen duk malaman hadisi wanda zamu kawo misalin su sama da malami 10 duk sun ce wannan hadisi bai inganta ba wanda kuma aka samu kadai sun ce hadisin nan ya inganta Imam al-Hakim ne da Imam Abdiya al-Maqdisi kuma sun saba ka'ida ta ilimi kamar yadda bayani insha Allah zai biyo baya sai a wani kaulin kuma Abu Nu'aym al-Asbahani wannan littafi na uku Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Muhtar shi kuma Hashiyat ibn Abidin aka fi sanin sa da haka Hashiyat ibn Abidin juz'i na biyar na wannan littafi na Ibn Abidin a shafi na 479 yace waqad ikhtalafa ar-ruwatu wal hubbaz marwaita da masanan ilimin hadisi sun saba fi wuladati nabiyina sallallahu alaihi wasallam game da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi maftunan da shayi sai yace walam yasihha bihi shay'un ba wata magana da ta inganta game da wannan wa aqala az-zahabi fi raddi qawli al-hakimi kuma imam az-zahabi ya tsawaita bayani wajen mai da martani akan maganar hakim annahu tawatarabbi riwaya da yace riwayoyi sun yi tawaturi da haka sai yace wa qad sabata indahum ba'dul hadith bihi kuma ya tabbata a wajen malaman hadisi cewa wannan magana duk bata inganta ba to bugu da kari cikin dalilin da yasa malamai suke korewa wanda ni ma a matsayina na dalibi na basau wannan littafin da yake hannuna sunan sa al-lafzul mukarram bi tasaiti an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na allamati shaykh hafiz qutbuddin muhammad ibn abdullah qudairi ash-shafi ya rasul hijran manzo Allah tana da shekara 894 a wannan littafi a shafin sa na 659 yake cewa samuwar mutum ma a haife shi da kaciya na kasu ne a halitta tare da cewa kuma maganganun malamai ne tare da cewa shi ma yana da ra'ayin cewa an haifi annabi da shayi amma kuma yace haihuwar mutum da shayi a wajen larabawa na kasu ce a halitta sai yace wa huwa in kila yana hakan ce maganganu sai yace wannan magana ta cewa an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da kaciya in ma an fade ta inna fihi ba'du naqsin fi haqqi man yujadu fadhalika akwai tawaya ga duk wanda aka same shi da haka da haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi da shayi wannan ma tawaya ce bayan bai inganta ba ta fuskar riwaya kuma bai inganta ba ta fuskar karamci da kima to sannan na buga misalai kan cewa ana haihuwar makaskanta da wannan sifa da haka ba zai yi ta zama an haifi annabi da ita ba shine abin da ake cewa kamar na buga misali ba misali bane ni korewa ne ba haifi annabi da ita ba kuma abin da yake tabbatar da kore ta samuwar ta a makaskanta shi kuma daukaki ne ba yadda za a yi ka hada makaskanci da madaukaki Ibn Sayyad wani mutum ne wanda malamai na sun sani a zamanin annabi ya bayyana aka haife shi har ana ce masa dunjal saboda shi danjin sa dan Yahudawa ne bai yude ne dan Yahudawa har ana ce masa dunjal wanda har sai na Umar yayi ta kokarin zai kashe shi da annabi ya ce masa dunjal ne to sai daga da annabi ya gane Umar yana kokarin kashe shi sai ya ce da shi ka sani in shi ne babban dunjal din da zai bayyana a ƙarshen duniya to Allah ba zai baka ikon kashe shi ba idan kuma ba shi bane to dan me zaka kashe shi wannan shine ya rage himma sayyidina Umar ne ya kashe shi to amma Umar a gaban annabi yana rantsewa saboda shedancin sa da ya sani cewa shine dujjal kuma annabi bai taba musa ba Jabir ibn Abdullah al-Ansari shi ma yakan rantse ya ce wallahi ibn Sayyid shine dujjal har akan tambayi Jabir me yasa kake rantsewa sai ya ce saboda Umar yayi ta rantsewa a gaban annabi kuma annabi bai musa ba bai ce masa ya daina ba to shi wannan ibn Sayyid din shi kansa da kaciya aka haife shi da yankakken cibi wannan littafin da ke hannuna al-musannaf ne na al-imam ibn abi shayba an haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 159 ya rasu hijira tana da shekara 235 yau kusan rabon sa da duniya shekara 1200 da makamancin haka to a cikin wannan littafin na al-musannaf mujalladi na 11 a shafi na 373 lambar hadisi 38683 ya kawo hadisi da sanadi yace haddathana Fudayl ibn Dukayn an Sufyan an Abdul Malik ibn Umayr an Abi Salama an Ummi Salama Ummi Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya kara mata yadda qalat tace waladat bi ummuhu masruran mahtuna mahaifiyarsa ta haife shi da shayi kuma da yankakken cibiya yace ta Ami ibn Sayyad tana nufin wancan jalla kaga kenan ana haihuwa ƴaƴan karna da wannan tare da cewa shi ibn Sayyad din bayan manzo Allah ya bar duniya ya musulunta shi yasa Hafiz ibn Hajar a cikin al-Ifada fi tamyiz as-sahaba da yazo magana a kansa sai yace ba za a ce sahabi bane domin tsawon rayuwarsa da annabi bai musulunta ba sai bayan rasuwar annabi ne ya musulunta to ya ka sai dai a kirga shi a matsayin tabi'i domin sharadin sahabbantaka sai ka gamu da annabi kana musulmi kuma ka mutu akan haka wannan kuma musannab ne shi ma na Abdurrazzaq As-San'ani wannan na Ibn Abi Shayba wannan na Abdurrazzaq As-San'ani Abdurrazzaq As-San'ani wannan littafin a mujalladin sa na 10 a mujalladin sa na 10 shafi na 333 lambar hadisi 20996 Abdurrazzaq As-San'ani yace akhbarana Abdurrazzaq mai riwaya Mu'amar kenan amma Amr an Hisham ibn Urwa an abihi daga Urwa dan Zubairu dani ga Zubairu dan Awwam jikan sayyidina Abubakar dan nana Asma'u dan haka shi ya zauna a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen nana Aisha to shi Urwa yake bada labari yace qala wulida ibnu sayyadin a'wara muqtatan ibnu sayyad din nan an haife shi da ido daya kuma da shayi idan sa daya bai da lafiya amma an haife shi da shayi a wancan hadisin an ce an haife shi kuma da yankakkiyar cibiya to wannan yana daga cikin dalilai na da na dadda tabbatarwa ba zai a haife a yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sifofin ba domin sifofi ne wanda suke makaskanta da manzo Allah ya kubar kunsu sallallahu alaihi wa sallam wannan littafin da ke hannuna tabaqatul kubra ne na ibnu sa'ad tabaqatul kubra ne ibnu sa'ad wannan mujalladi na 7 ne wanda shi ibn sa'ad ya rasu hijirar manzo Allah tana da shekara 230 yau kuma da shekara 1200 da wani abu da barin sa duniya to a wannan littafi ibn sa'ad a juz'i na 18 kamar yadda na faɗa juz'i na 8 a shafi na 381 yayi babi yace daman yakan kawo tarjama ne na mutane a tarjama ta 219 tarjamar Umaratu ibn Abdullahi ya kawo sanadi sai yace wa Abdullahi ibn Sayyad allazi wulida maktunan masrura shi ibn Sayyad wanda ake dai magana shine dai wanda aka haife shi da kaciya da yankakkiyar cibiya to dan haka wannan yana da tabbatar da cewa ana haihuwar ƴaƴan kafirai dan haka manzo Allah ya fi karfin haife shi da wannan sifa to na yi ishara zuwa ga isaba a cikin jawabi na baya sannan sai magana cewa ana haihuwar dabbobi da ido mai kama da kwalli wanda wannan yake nuna ba sifa ce ta ɗaukaka ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ba shi komai ne madaukaki baya ko annabawa aka ba abu to in za a ba annabi sai an masa kari dan a bambanta shi da su dan haka sifar kwalli ko bakin ido mai kama da an sa kwalli ana samun ta hatta a cikin dabbobi wannan littafin dake hannuna Mirqatul Mafatih ne sharh Mishkatul Masabih na Al-Hafiz Al-Tabrizi wanda ya rasu hijira tana da shekara 741 yau kusan shekara 700 bayan rabuwarsa da duniya ya kawo hadisin na Aisha wanda take bada labari akan ragon da manzon Allah ya kai layya da shi sai ta ce wa yanzu fi sawadin kuma ragon yana kallo cikin baki kalmar wa yanzu fi sawadin yana kallo cikin baki a ƙasa mai sharhi yace yanzu fi sawadin ai hawalai ainihi sawadin abinda ake nufi yana kallo cikin baki duk gefen idan sa baki ne da haka wannan sifar ta tabbata ta a cikin dabbobi wannan shi ke da tabbatar da kuruwarsa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to haka nan ƙari akan dai wancan abin da na riga na faɗa shi ma dai hadisi makamancin wancan littafin da yake hannuna sahihi muslim ne ko al-minhaj sharhi sahih muslim na imam an-nawawi shi ma ya kawo hadisin sai ya ce wa amma qawluhu fil hadith al-akhar amma fadin imam muslim da ya kawo hadisi cikin hadisi dayan da yace ya da'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawad shi ragon da annabi ya laye da shi yana durkusawa yana tafiya cikin bakake yana durkusawa cikin bakake yana yin kallo cikin baki sai ce fa ma'anahu abinda ake nufi anna qawaimahu kafafuwansa wa badanahu da cikin sa wa ma haula ainihi da abinda ke gefen idanunsa biyu aswadun duk baki ne littafin da yake hannuna na gaba al-fa'iq ne fi garibil hadith الفائق في قريب الحديث نظم بشري والنظم بشري يا رسول جراتنا لشكرة قريب يرد 80 دمو شما يوصم لشكرة قريب تفضل دبر سلمية كما شيل التافل داما أنيش ندم قصر كلموني دستك زوحة شكرة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم واندبا قواتي إيا فهين تستفرت أيبا تسيشي كلمر سودا سي أمد سودا mana madda da take nuna kalmar sawada sawada shine yayi baki sai ce utiya sallallahu alaihi wasallama bi kabshi min aqarana an zo annabi da rago mai kahun guna mana ne girman kaho ya dabu fi sawadin yana tafiya cikin baki wa yanzuru fi sawadin yana yin duba cikin baki wa yabruku fi sawadin yana durkusawa cikin baki ni yusashi bihi an kawo annabi ne dan ya laye da shi to shine zabakshar yace ai huwa aswadul qawaim abin nufi kafafuwar ragon duka bakake ne ma aswadu ma yalil aini minhu min alwajh sannan duk abin da ke daura da idan sa ma baki ne idan dai abin da mu muke cewa kamar mai kallin ido to da haka wannan ma duk daga cikin dalilan da na dogara da su kan cewa wannan sifar tana samuwa a cikin dabbobi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkaka ya girmama sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaburan ajingina masa irin waɗannan sifofi tare da cewa daman ba su tabbata ba a hadisai kamar yadda bincike na ilimi na malamai sama da shekara dubu dubu suka faɗi wannan kamar yadda muke ta faɗa to da haka wannan shine amsar da zan bayar dangane da tambaya ta farko dan haka ni ba cha ne annabi yana da shi ba cha ne ba shi da shi kuma cikin dalilai na ba shi da shi sifofi ne ba na kamala ba manzo Allah kuma ko a cikin sifofin kamala Allah yana ba shi akmalu ne mafi kamala السلام
عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وعلينا وعلى محمد صلى الله عليه وسلم أنا أمدع كنت أمدع كنت أمدع كنت أمدع كنت Kalau kamu mahu untuk saya tak ada. Kami lebih kecil itu. Angkara cuma yang saya jawab ni. Boleh dia macam nak sok menjaga kami tak masuk alur dia. Mungkin dong nangun dan tertentu. Invention aja sih kalau sih invention sama. Kalau dia ni soal tu. Kalau dia ni isu macam ni kan. Angkara cawal yang mana mungkin masih nak tunggu usaha nak. Wanda kusan duk yawancin malaman sun kore wannan hadisi kuma aka giyanta da malaman da suka faɗi cewa waɗannan sifofi ana samun su a cikin dabbobi wannan ya nuna cewa malamai sun san wancan sun san wannan to a cikin gaban da baki ɗaya da karanta ne na malaman da suka ce hadisin nan ba ingantacce ba ne akwai wanda ya tsara da cewa ai ƴaƴan tumakai ma ya kanna ana haihuwar su a haka a lokacin da yake dole hadisin dan ya tabbatar da hadisin ya kuru a cikin da Allah ko ne ya banji ba ka karanta mana wani daga cikin su da ya duka misali da haka cewa yana daga ka'ida da an kawo cewa observers ba mu su da abin da ya kafara observers ba mu su da abin da a cikin hadisan da Allah ko ne ya banji ba cikin malaman da suka kore wannan hadisin cewa bai inganta ba akwai wanda ya faɗi abin da ka faɗa
to Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya faɗi haka domin shi ya kawo cewa annabi ba a haife shi da kaciya ba kuma sai ya biya da hadisin Ibn Sayyad cewa ga kafiri ma an haife shi da kaciya yana daga cikin dalilan da za a kore wa annabi ta. Ban zo da shi ba. Amma akwai shi da fayar
zuwa. Yana a karanto mana inda ya buga misalin da ka buga a ƙoƙarin korewa cewa
kafin a binciko.
Don a tabbatar da cewa ba a haifi maza Allah haka ba. Suwa daga suwa ne ma haka aka haife shi. Da wannan damar shi ne ma abin da ta raba.
Kafin a kai ga binciko na Ibn al-Qayyim. A babi ɗaya ya kawo shi yana magana haihuwa annabi da kaciya ya kore kuma ya kawo magana Ibn Sayyad. Wanda dukkanin malaman da muka kawo wanda suka ce an haifi Ibn Sayyad wannan shi ne makasudinsu su tabbatar da haihuwar da kafirai da wannan sifar don su ƙarfafi dalilinsu na kore ta daga annabi.
In ka fahimci idan ana tarihin wani mutum ana faɗin kasa isnin da aka haife shi kuma mai zakan haihuwarsa wannan abu ne a wani abu. In ana maganar manzo Allah wannan wani abu ne. Mu hukunce ni tambaye da nake wani malami ne ya jero maganarsa wajen tabbatar da kore wannan hadisan ya kamanta cewa
ai ba kamanta tare da gina ma
ya goya
abai goya shi ne nace za Ibn al-Qayyim za a buɗe yanzu yawa ko kafin a buɗe na Ibn al-Qayyim ga littafi a hannuna na al-Imam as-Sakhawi Alamuddin as-Sakhawi al-Misri al-Shafi'i ya rasu hijira tana da shekara 642 yana korewa annabawa sifa kuma ya ce dalilin saboda kafirai suna da ita zan karanto wajen a cikin suratul a'raf aya ta 85 wajen faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ila madyana akahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum sai ya ce wannan kalmar bayyana abinda aya take nufi dan wanda sako zai je gare su Allah ya ce mun tura wa adawa a mutanen Madyana dan uwansu annabi Shu'aibu ya ce ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da abin bauta koma bayan sa haƙiƙa ni na zo muku da hujja daga wajen Ubangiji to shine sai al-Imam as-Sakhawi ya ce walam yubayyin bayyinata Shu'aibi Allah anan bai faɗi me yace mu'jizar annabi Shu'aibu ba wace ita ce bayyana din sai yace faqila wasu malamai sun ce innahu kana a'ama da makahu ne shi annabi Shu'aibu kuma absara sai idan sa ya bude kuma aniya sannan ya sake makancewa kuma absara sannan idan sa ya sake budewa sai Imam as-Sakhawi yace wa hadha dha'if wannan magana ba ta da inganci tana da rauni saboda me yace bi annal basara ba'da al-ami ko ba'da al-ama domin budewar ido bayan makanta ya kauli nafarin minal muslimina wali nafarin minal kuffari fala yakunu mu'jiza kafirai suna samu musulmai suna samu don haka ba zai zama mu'jiza annabi ba ina kyautar zan ko ba to ne wannan ba kamar wannan ya wakince mu
a maganganun da yake fada ya kawo wakadin ta da farko ba su ma kiyaye hadisi sun samu sabari ya kawo wani ibara ba ɗaya ba ba wanda wanda yake nuna cewa magana ce da take akwai sabari ke na tsakanin manyan mahaddata hadisi ba ɗaya ba ne ya tafi a kai wato a wasu ita ba ne ala maulidin wahidin ba wanda kuma akwai bambancin fahimta a tsakanin malaman hadisi game da ingancin sabani a game da ingancin hadisi ko rashin ingancin sa abu na farko kenan wani lokacin so da yawa akwai wurare da yawa da malaman na hadisi suka kare ma maganar mafi yawa su dauki maganar kaɗan misali kamar hadisin wai za a ra'a fa an sifu wanda baihaqi ya kawo cewa ya haihu mafi ya ce hadisi ne yana raunar bayan shi Abu Hatim al-Razi ya ce hadisi ne rarrauna bayan shi Abu Dawud as-Sittani ya ce hadisi ne rarrauna bayan nan Darimi ya ce hadisi ne rarrauna amma sai ga mutum biyu kadai sun ce hadisi ne ingantacce Muslim da Ibn Huzaima kuma annabi malamai suka ce maganar su biyan nan ta furin jai abinda nake so a irin nan a ringa tsayawa ana dubawa sannan gashi wato dimishi Ibn Nasir din dimishi ya faɗa a kitabu wato a littafin Jami'ul Asas cewa magana ban ai fa'idar sallallahu alaihi wasallam da kaciya ko ba da kaciya ba an tambayi Imam Ahmad amma yayi tawakkufi a kanta to tambayar da nake anan shine Imam Ahmad zai tawakkufi ne akan saboda ga hadisi mawru'i ya zo hadisi mawru'i ne yasa Imam Ahmad yake bin abin da hadisai tabbatattu suka zo da shi ko kuma ko Imam Ahmad bai san hadisi ba wannan ya ni ita ce tambaya ta sanan dai ne da tarihi nake kauna malam ya himma ya kara karanta tarihi kamar sahawi yanzu da ya faɗi cewa yau faɗi kaza almajirin ibn hajar al-asqalani ne wanda ibn hajar al-asqalani yau faɗi 852 amma shi wanda ya faɗi yau faɗi 600 ba abin da aka sani a tarihi shi ya yau faɗi hijira ta 902 ko da 5 ko da 2 ko da 5 shi ne al-mudin sahawi yau faɗi ko akali ya 144 ne yau faɗi ba da yi su dauna biyu ko faɗi sa shekaru wajen 900 ne ba yadda malamin yake faɗa ma Allah cewa
Allah ya ba malamin nan Allah ya saka da alheri wannan mudakara da farko na karbi cikin bangashi da ne a cikin karatuna bayan nan mu murada sa game da tarihin rasuwar al-qadiyya al-qadiyya ya rasu shekara ta 500 ne da 40 da shi kuma a Imam Sakawi da malamin ya faɗa Sakawi ne ba dalibin Ibn Hajar ba wannan ya ma riga Ibn Hajar zuwa da aka ba wancan nake ne yawa nabiyu ana gaba da malamin ba wata matsala a duniya da ba a sabani a kanta duk duniya ko wata matsala a yi sabani amma malamai sun sanya ka'ida ai sabani ba shi ne hujja ba dalilin mai sabani shi ne hujja har ma suka ce wa laysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafan lahu hadd min an-nazar dan an yi sabani wani ya faɗa wani ma ya ce Allah ba ɗaya bane kike nan zai zama akwai sabani akan Allah ba ɗaya bane hujja za a kalla malaman da suka ce hadisin ya inganta ba wanda ya kawo hujja ta ilimi shi yasa duk malamai suka kaurace musu suka dogara da ilimi Imam Ahmad da malam ya ce ya yi tawakkuli Ibn Rajab al-Hanbali a cikin Lafa'ik al-Ma'arij ya kawo maganar Imam Ahmad to a ka'ida ta ilimi wanda ya sani shi ne hujja ba wanda bai sani ba shi Ahmad tawakkuli yake tawakkulin nan nasa zai iya yiwuwa rashin sani ne ba wanda yake yayi a hada da komai da ilimi amma sauran malaman ilimi da su suka yi magana suka fada hujjoji to magana su ita ce abin duba ba magana wanda ya shirin ba to wannan shi ne amsa game da tambayoyin da malam ne in dama ta ba mu za mu iya kawo maganganun malaman da suka rinjaye da raunin hadisin har ma ƙaryarsa wanda har daga ciki ma akwai sufaye wanda da su na fara cewa ma kadibin ƙarya ne ba ma yi shi ba wannan a ilmanta kenan to daga cikin waɗanda suka ce hadisin bai inganta ba akwai Ibn Abi a cikin littafin Al-Kamil tafsir fi du'a fa'il ja ya ce hadisi ne mai rauni akwai Ibn Abdul Barri a cikin Al-Ihtiyar akwai Ibn Al-Jawzi a cikin Al-Wafa nasa akwai Ibn Adim kamar yadda Ibn Adim akwai Az-Zahabi Shamsuddin kenan akwai Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya akwai Ibn Kathir a cikin Al-Bidayah wan Nihaya akwai Ibn Al-Munaqqin wanda mun karanta maganar sa akwai Hafiz Al-Iraqi akwai Hafiz Al-Maqrizi akwai Ibn Hajar Al-Haythami mun karanta maganar sa akwai Al-Qattalani akwai Ibn Adil din mun karanta maganar sa akwai Muhammad Ahmad Abdul Salam akwai Abdullah Ibn Muhammad Ibn Siddiq Al-Gumari mun karanta maganar sa akwai Sheikh Muhammad Nasir Al-Din Al-Albani ya tsara sirrul ahadith sahiha aw da'iba shi ma biya ce wannan kaga akalla wajen malamai 12 wanda idan za a yi magana akan wanda suka ce hadisin ya inganta mutum biyu ake kaikawo a kansu Imam Hakim Abu Abdullah Naisaburi da yace tawatur Hafizu Zahabi yace ba fa yana nufin tawaturi na ilimin hadisi ba tawaturi ana nufin magana ta yada a gari haka ake fada domin at-tawatur bi ma'nahu al-lughawi huwa al-intishar wa al-tadamum shine abu ya yadu kowa ya ta fada amma inda za a zo bincike ne za a tarafan kone fankan fayo kamar yadda wannan abu yake to haka nan biya a cikin muktara da yake hadisin da'if sahihi ne shi ma Hafizu Zahabi da dukkan waɗannan sauran malaman sai da suka kuma dangane su take take a ilmance suka kore su wannan shi ne amsa a takaice dangane da wannan magana da ta rubuta ji lokaci da mai tsawa kanta
wato alaikum malam mun san ya da ci sun da aka yi kuma na tunkun nan ko haɗin ku ko wata magana tambayar da cewa shan
tashi da
cewa kamar yadda ka faɗa ta Allah tabaraka wa ta'ala an saba haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi yin wuya a samu wata matsala da ba sai wani wani ya tabbatar da wani ya kore saboda haka wannan ba shi ne zaman mu ba shi ne zaman mu ba zaman mu anan siyakin maganar da kai kace ro kore hadisin tare da kamantawa da waɗannan kalmomi guda biyu da kai shine magana shine nace a cikin malaman da suka kore hadisin akwai wanda yake usulubi irin naka cewa wannan hadisin ba haka yake ba domin tumakai ma da ƴaƴan Allah ba haka ake haihuwar su akwai hadisin da yake faɗa haka akwai malamin da ya riga haka akan wannan magana wanda kake yi koyawa kai ma ka faɗo nan amma ba mu zauna nan dan mu shi waye suka yi da hadisin su waye ba su yi da hadisin ba abin da ya zama da mutum abin da ya zama da mutum wannan kalmomi guda biyu saka su domin abin da ya zama da mutum da aka kama magana a janibin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai da jinsu na wani da ke da su saboda tsoron kasa furta maganar da ba ta dace da martabar manzo Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yake nuna mana cewa hatta kalma idan tana da fuska ne ɗaya ta dace da manzo Allah ɗaya ba ta dace da manzo Allah ba Allah ce wannan kalmar a farka ya ayyuhallazina amanu